把鸡没咽口呀。好像我看见微微阿顿的家，哎呀，应该是看了大肚皮的，吃的大家在给帮款啦。其实我们有皮带呢，阿看我什么什么阿不挂的，我可搞我们挂钱是看了。jama'a assalamu alaikum shirin baki mai yanka wuya na farko a shekarar nan ta 2021 da ke ban kwana ya kawo muku yadda ƴan Najeriya suka bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta shuɗe ta 2020 ba saboda abubuwa da dama da suka faru a cikin ta to amma kafin nan a jamhuriyar Niger an waye garin shekarar ne da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasar wanda ya sami kyakkyawan yabo a rufadin duniya ga yadda shirin ya kasance dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed shine ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya sami kashi 17 tsohon Prime Minister Sani Umaru ya zo na uku da kashi 9 yayin da ɗaya tsohon Prime Minister Albade Abuba ya zo na hudu da kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mohamed da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki wato Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben Salisu Muhammadu Hadi shine shugaban jam'iyyar ADN fasaha ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun kawancin marawa Bazoum
muna ma Allah madaukin sarki godiya da ya kamu wannan dandali yau saboda mu wallafa wani jawabi da zuwa ga magoyan bayan jam'iyyun nan namu guda 50 da sun ka goyon baya ga shugaba namu Bazoum Mohamed saboda a tabbatar ma shi su samu rikon kasar gaba ɗaya ta Niger
to sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin kasa kuma mamba a kawancin jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko inda yace a yanzu ma za su ƙara tamke da mara
za mu gani tare da aikatanmu wanda ke iya bi sau da kafa ya ne sahihancin wannan sakamako kuma wane korafi za mu iya yi zuwa ga wajen kotu
to akwai alama an je zagaye na biyu wanda abin da ke nufin har yanzu da sauran fafatawa tsakanin jam'iyya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin ɗan takara na bangaren adawa CAP government
wannan ai albishiri ne mu zama mutane mu abu ne wanda da za mu san da shi amma yau zahiri al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wucewar da aka so a yi da ƙarfi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a 'yan Niger al'ummar za mu ta yi tsaye takiya sai da aka yi zagaye sai an ji zagaye na biyu wannan abu abin alfahari ne gare mu muna gode ma al'ummar Niger muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarfin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yanda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai iyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai ɗan shi akwai ma'ayin shi ko ƙanin shi wanda suka shirya wanda za su gadon ƙasar ka
ina batun maganar haɗaka da wasu jam'iyyu zuwa zagaye na biyu
wannan ai za ka saurara aka ce tun da yanzu ne muke yanzu da aka huddo shi aka huddo sakamakon wannan da za akwai kasan kat zanzantar kuma akwai EPP wa'annan in ka dibi abinda suka samu ƙuri'un da suka samu ya limka abinda shi ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'uriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abin lalle kaman ma sun fadi
duk duniya da ta jinjina wa kasar ta jamhuriyar Niger akan yadda ta gudanar da zaben na bana ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta Seni Dr. Ladua Amada kin kadan bayan fitar da takamakon zagayen farko na zaben
wannan zabe shekara uku kenan muke tsara shi cikin wannan shekara uku babu tirsasawa da bamu gani ba sai mu ce ma hukumar zabe ta kasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan yan siyasa kan yan kasa zamna gari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na daya ba mun iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi bace ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zabe dan ku saba da wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma yan kasar Niger 100% dan mun kire su su huto su zabo wanda suke so kuma da ikon Allah sun huto sun zabo wanda suke so tunda alƙalin mu sun gwada cikin kashi 100 kashi 69 suka huto suka yi zabe ina tamani as inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zabe ba a taba samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka huto suka yi zabe
to a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi ɗan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba musamman saboda wasu kalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar masani halayya da zamantakewar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu ya tabbatar da tunanin na ɗan Najeriya akan shekarar ta 2020
to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irin ta ba ni zan taimaki ɗan Najeriya da cewa Allah kada sake nuna mana irin ta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce Najeriya ba sun ya mutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cudanya tsakanin al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu duk kaga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shi ne mu dai a nan ƙasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun Boko Haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karɓan kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun kona ƙauyuka sun kace wanda za su kace sun saci wanda za su saci da wanda aka kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici shi ne wato abun nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabannin namu gasunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi nan zuwa Gusau zan tashi Gusau zuwa Zaria zuwa Kaduna zuwa Abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum bane wato tashin hankalin da yake kawo dole ya tada mutane hankali
to ko menene mafita da kuma fatan ƴan Najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021
fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoji da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junanmu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka tura aka dada tura mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da zai wa kowa dadi ba gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta dauki wannan kullun hakurin mutanen nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul aba'isan abin da ke damu mutane sha'anin tsaro na biyu a samu wa mutane abubuwan da ya kamata a samu musu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Lalo da Suleiman Mumuni Barma. Tuba Hero Dedone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.